Allez.
Sashin Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan kana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 24 ga watan Oktoba shekara ta 2019, wadda kuma ke zuwa daidai da ranar da ake bikin tuna da wanda ya fara jagorantar kirkirar allurar rigakafin yaki da cutar polio a fadin duniya. Haka kuma za ku ji daga bakin shahararren jarumin fina-finan Hausa Adam A. Zango, wanda ya biya kuɗin karatun wasu ɗalibai 101. Kuma kan wannan batun ne ma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira mu ji daga gare ku. Tambayar mu ta yau ita ce, ta wace hanya masu ƙarfi za su iya taimaka marasa ƙarfi domin samar da ci gaba? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yi alwadai da hare-haren da Turkiya ke kaiwa kan Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya, kuma hanyar da hukumomin Ankara suka dauka ba mai billewa bace, bayan yarjejeniyar da Amurka ta kulla da Rasha a yin aiki tare wajen yin sintiri a yankin. Turkiya dai ta sanya mu cikin mawuyacin hali, a cewar Esper a lokacin da yake jawabi a gaban mahalarta taron kafa asusun tallafawa tsofaffin sojan Jamus da aka shirya kafin a soma babban taron NATO a birnin Brussels a yau Alhamis. A farkon watan nan ne dakarun Turkiya suka tunkari arewacin Siriya bayan da Amurka ta yanke shawarar janye dakarunta daga yankin. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta bayyana a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya yi matukar goyon bayan matakin da wani rukunin 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republicans masu ra'ayin mazan jiya suka dauka na kutsawa cikin ɗakin da ake zaman gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban a jiya, abin da ya dakatar da binciken na tsawon sa'o'i 5. Gaskiya abin da suka yi ya burge kuma an fahimci sakonsu, a cewar wata jami'a mai magana da yawun bakin bakin Trump, Stephanie Grisham, wacce ta yi hira da tashar talabijin ta Fox, ɗaya daga cikin tashoshin talabijin da ke burge Trump. Ta ƙara da cewa, a ganina hakan ya nuna cikakken goyon bayansu na shugaban. Trump ya buƙaci 'yan Republicans da su tashi tsaye su yaƙi yunkurin da ake na tsige shi. 'Yan Republicans ɗin sun kutsa cikin ɗakin da ake zaman binciken, duk da cewa wasu daga cikinsu suna da masaniya game da wainar da ake toyawa a zaman binciken da majalisar wakilan ke gudanarwa, wanda mafi rinjayensu 'yan jam'iyyar Democrats ne. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kasashen Pakistan da India a yau Alhamis sun rataba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar bude kan iyaka domin tsallakawa ga Indiyawa masu addinin Sikh da ke ziyartar ɗaya daga cikin muhimman guraren ibadarsu a Pakistan. Wannan haɗin gwiwar na kasashen biyu da ke adawa da juna a yankin kudancin nahiyar Asiya yana zuwa ne daidai lokacin da dangantaka da kusancin al'adu da zamantakewa ke ƙara taɓarɓarewa. Manyan jami'an ma'aikatun lamuran ƙasashen waje na Pakistan da India sun haɗu a yau Alhamis suka rataba hannu a wannan yarjejeniya mai tarihi akan iyakar Kartarpur. Pakistan ta giggina titi da gada akan kogin Ravi, ta kuma gina katafaren wajen saukar baki kari akan wasu ɗimbin gine-gine a harabar wajen ibadar domin karɓar mabiya addinin na Sikh masu ziyara. Daga ƙarshe, Joshua Wong, matashin nan ɗan shekaru 23 da haihuwa mai jagorantar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ake yi a Hong Kong, ya faɗa a yau Alhamis cewa shi ne kaɗai ɗan takarar zaɓen shugabancin gunduma da ake shirin yi da aka hana tsayawa takara. wanda ya ki ji ya ki jani ya tsaya a gaban harabar ginin majalisar dokokin birnin a yau Alhamis don ya sanar da cewa daga cikin su 1000 da ke neman takarar kujeran shugabanci guda 479 shi kadai ne har yanzu ba a amince ya tsaya takarar ba. Ya ce ba wani bayani da aka bashi akan matakin. Wang ya kuma ce lokacin da ya je hukumar zaben Berlin a yau Alhamis domin gano abin da ya saba a tantance shi ba domin tsayawa takarar a zaben da za a gudanar a ranar 24 ga watan Nuwamba. An shaida masa cewa jami'in da ke da alhakin ya bashi wannan bayani bashi da lafiya don haka bai je aiki ba. A wata sanarwa hukumar zaben ta tabbatar da cewa jami'in ya dauki hutun jinya kuma sai yadda hali yayi amma wani zai mai gurbin sa.
Baran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Madalla. An ware duk ranar 24 ga watan Oktoba domin bikin tunawa da mutumin da ya fara jagorantar kirkirar allurar yaki da cutar polio a fadin duniya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hawwa Umar daga Abuja.
An ware ranar 24 ga watan Oktoba a matsayin ranar tunawa da wanda ya fara jagorantar kirkirar allurar rigakafin yaki da cutar polio a duniya. Har yanzu dai ana ci gaba da yaki da cutar polio mai gurgunta yara a fadin duniya, duk da cewa wasu kasashen sun samu nasarar kawar da cutar. Na zanta da wasu iyayen yara domin jin ta bakin su dangane da rigakafin cutar ta polio.
Sunana Umar El Faruk Ahmad, ina da yaya kuma ina karban wannan allurar na rigakafi da ake mata na biyu. Ko da yaushe na bar gida na kan basu bayanin cewa lalle su yi kokari da zaran an zo maganan karban allura. Kuma a yanzu haka duk hannaye na akwai shirye irin wannan allurai da aka mana na rigakafin kenda da rigakafin wannan cuta ta polio, wanda kuma na tabbata da cewa ba abin da ya mun illa. Idan ma an ce baya bada dama a haihu, gashi nan na haihu.
Sunana Jamila Bello. Kamar yanda wasu kasashe suka ci gaba, mu ma muna fatan kasar mu Najeriya a samu ci gaban haka. Duk dai da wasu ba so suke ba, ba su yadda ai ma ƴaƴan suna ganin kamar wani abu ne daban, a ce yana hana haihuwa, a ce yana menene, amma mu dai gaskiya duk bamu yadda da wannan ba.
Sunana Runa Abdullahi Maiwada. Kin san halin yaro idan ya ga malaman lafiya zai ga kamar allura za a mishi sai ya ji tsoro. So wani lokaci nakan ba su minti in ce su su gani ma wanga abin daɗi ke gida shi gabaki ɗaya sai a ba su. Ni idan ina gida ba ni wasa da irin wannan, ba ma ɗiyan da na haifa ba, hatta da ƴaƴayen yayanni na ƴaƴayen unguwa waɗanda na san na isa wurin iyayensu nakan yi hakan gaskiya.
A wata zantawa da na yi da Dr. Rilwan Muhammad, ya yi ƙarin bayani kan irin gudunmawar da hukumomin lafiya a Najeriya ke badawa domin kawar da cutar.
Najeriya muna da yawa, kuma wanda suka ce ba su so din suna da yawa. Yanzu kamar a Kamaru ne za a yi tattar jama'a a ce wanda duk ba su so din ma ya magani su gaba ɗaya, don kuwa Najeriya na da yawa. Shi yasa kiga an tabbatar yanzu Abuja ana dan yi, Lagos ana yi, Kano ana yi, Kaduna ana yin allurar rigakafi, Jigawa ana allurar rigakafi, Bauchi ana yi. To abin da ake dubawa waɗanda ba sa mai dalili shine sai an yi dan yi bincike, an samu mai dalilin da yasa, ko dai bambanta da yanda dalilin da yasa.
To akwai wani binciken da ake yi don gane haka?
Sosai mana. Kin san aiki da yake kowa da aikin sa, nan da nan da a gane, ba wuyan ganewan ma. In ka mutane ka tambaye su, ni ce maka biya allurar rigakafi, ka duba ba kati. Ah, me ya faru? Ce maka wallahi shi bai san ma amfani sa ba. Kaga ka gane da. Wani kuma me ya ce amfani sa, an ce ma ana ƙara cutan rashin haihuwa ne a ciki. Kaga san wani ƙarya ne ya samu a wani waje, bai samu ainihin labari mai kyau ba, ya samu gurɓataccen labari, shine yake bin labarin kuma. Ko in mun samu malami ne yake cewa kai karka yadda ka karba, ko wani pastor ya ce karka, kun ba mu samu haka yanzu. Da yanzu duk babu. To sai a je a tabbatar wannan malamin an kawo shi kusa, an masa bayani sosai, ya fahimci abin.
An samu raguwar yaran da ke kamuwa da cutar polio a fadin duniya sakamakon wayar da kai da iyayen yaran ke samu game da muhimmancin yin rigakafin. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kunzan polio abai da jobare alaka na ke ruku. Yara mama Allah obangi karaba mu da ciwon polio.
To amin ya rabi, a gaida Hawwa Umar. Madalla. Adam Ezango fitaccen jaruman fina-finan Hausa ne da kuma waƙoƙin zamani wanda ya bada tallafin karatu ga ɗalibai 101 a matsayin gudunmawa wajen yi wa ƙasa hidima, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Baraka Bashir ta haɗo mana.
A yau muna nan dauke da labarin nan da jarumi Adam Abdullahi Zango wanda ya dauki nauyin dalibai 101 a makarantar Professor Ango Abdullahi dake Zaria. Jarumi Adam Zango ya ce arewacin kasar nan na fama da matsaloli da dama, daga ciki akwai matsala ta almajirci da matsalolin shaye-shayen kwayoyi. Hakan ce ta sa ya ga dacewar ba da tasa gudunmuwar amma a aikace maimakon yadda ake cece kuce akan matsalolin da suka shafi arewa, ga kuma dalilan da yasa ya bada wannan tallafi a wannan makaranta.
Na farko da zan iya cewa kan abin da ya ja hankalina na yi wannan abun ba wani abu bane illa yadda naga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba. Ana samun baraka ta wajen matasa yara kanana wanda ba su wuce shekara 15 zuwa 20 ba, waɗanda kuma za ki ga cewa a cikin kashi 10 da za a kama a cikin sabgar shaye-shaye ko kuma kidnapping ɗin nan za ki ga har da yara kanana.
Mun kuma samu damar zantawa da principal ɗin makarantar Professor Ango Abdullahi wanda ya ce
sunana Hamza Jibril, kuma ni ne principal na makarantar Professors International Group of Schools Zaria, rukunin makarantu wanda Professor Ango Abdullahi International School tana ciki. So da gaskiya ne Adam A. Zango ya bada scholarship ta hanyar daya daga cikin makarantunmu, wato Professor Ango Abdullahi International School Zaria, kuma ya bada adadin mutum guda 101 a wannan scholarship din. Kuma marayu ne da marasa galihu wanda suke zaune a Zaria.
Baraka Bashir, dandalin VOA daga Zaria a Kaduna.
Toma da la'agaida Baraka Bashir da wannan rahoto. Na jima kaɗan zan buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya masu ƙarfi za su taimaka marasa ƙarfi domin samar da ci gaba? Maudu'in mu na yau kenan, sai a shirya a kira an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka.
Sumagiya bumban dutse igiyar ruwa mai sarfe, ragar dutse ajalin mai daki zai jigo. Idan adam mai canza ne nasa, na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar mai yanzu kowa ta sai ke tasa. Kunja Adam Zango zantuka zai girgo, saurara ku ji zancen sa abinda Zango ya hango. Na faɗa na ƙara dan adam bai tsoron Allah, sannan a cikin su kalilan wasu ke aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta ɗiban dauna, wasu ko ba su da komai kullum gidansu da kwalla. Ya mu taimaka don Allah yo, so jina da amana sannan mu zauna lafiya.
Malam Adam Zango ga tambaya ta zan yi maka, rayuwa da akwai matsala da mai da mai baka fuskanta. El Mohaz Barizan Jannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mana farko daga Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, ta wace hanya kake ganin masu ƙarfi za su taimakawa na ƙasa da su don a samu ci gaba?
Yawwa, yana da kyau masu hali su taimaki talakawa, musamman ma dai na kasassu da kuma dai marayu haka. Ba sai gwamnati ne ta taimaka musu ba, yana da kyau masu hannu da shuni su rika taimakawa ma talakawa abin da ya shafi jinya da kuma aikin makaranta ɗin. Idan suka yi haka, lallai sun taimaki al'umma, kuma Allah ma zai taimaka musu akan dukiyansu. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba. Bar mu je Kebbi. Wani na kalai da Kebbi?
To assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Arabu Asara daga Kebister Danko Sokoto.
To mallan Shehu muna jinka.
Alhamdulillah mu ne America dole mu jajanta muku wannan wuri da kuka kawo muna yau. Wallahi dole a jajanta muku wuri ne mai kyau. To alhamdulillah mu jiha Kebbi mun samu adalin gwamnati wallahi duk talakawan jiha Kebbi yana ne yanzu an sauki salo wanda za a taimaki talakan jiha Kebbi zai noma cikin dadi cikin walwala insha Allah ya tabbatar mana cikin wanga watan zai zo duk wani talakan jiha Kebbi za a bashi dakin shi ya zan an bashi dakin
to mallan Shehu masha Allah mun ji dadi da jin wannan labari bari mu garza ya jiga wani ne akan layi a jigawa
Alhaji Aminu zan ce ga sabon garin Jos.
To Alhaji Aminu dan kashe rijiyan ka sai mai magana ko?
To gaskiya wannan abu da wannan ba Allah ya ba mu abun azabi. Abun sha'awa gaskiya ya kamata ko masu kudin mu da masu mulki su koyi da wannan abun da yake faruwa a kai. Gaskiya.
To ba ka gani ba wai dole sai masu kudi ba duk wanda yake sama da wani ya kamata ya taimaka masa domin a samu wata gaba a tsira.
Wannan shi da masu karfi da hannu da shi ne su kamata da ma a ce su ma sun ga cikin wani ne domin tsallafa al'umma
kowa. To masha Allah Alhaji Aminu mun gode da wannan kira da kamana bar mu tafi Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa.
Kana magana da Ado baban Hamza mai kwanjiwa a cikin kofa lafiyar jihar Nasarawa.
To Ado baban Hamza ka ji abin da muke faɗa ta wace hanya a tunaninka masu karfi za su taimaka wannan ƙasa da su.
Sai gaskiya hanyoyin suna da yawa kamar ina shi adan zango sai gaskiya ni kan nari na sosai kuma ya kamata masu kudinmu su ka taimakawa talakawa masu karamin karfi saboda sami ilimi a arewacin Najeriya.
To masha Allah
ya tabbata a arewacin Najeriya nan gaskiya a duba Hamza mai kwanjiwa cikin kofa lafiya jihar Nasarawa tare da Najeriya.
To madalla mun gode kwarai da gaske da kiranka. To layukan mu a buɗe suke ga wani kira mun samu daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Yawa Bakari ɗan rage rediyon da ina ji na ji ƙarar rediyo Murtala. Yawa to muna jin ka.
Yawa sunana Murtala ne ina kiranku da jere da tsare na tare na tare. To mun ji mawuyi da dama abin da ya kamata a ce ba su rufin asiri da abin da ke abin da ya rage a kan sai da tallata ma fannin ilimi dai yara yayan talanta da sauransu. To amma sai dai shi din mun ji an ce wannan tallafin ne ba da haraba kan kuskure aiki daya ba jin ko jin siyasa ne shi ne zai hana cikin talata ta mata shi adam zai zango tun da mataki ne ya zo a nuna zai fi da ɗan talata ko zai ɗauka ya ce sa ke zuwa ɗan zaɓe haka shi ne zai ke gane talata ta ake su amma an ce ya ba da kashi 30 wani zai fi da kashi 30.
Malam Murtala muryar Amurka ta yi magana. Muryar Amurka ta yi magana da shi principal na makarantar wanda ya bayyana cewar ga yanda aka tsara a bayar wanda yake dai duk marayu ne da ƴaƴan
kafin ku an yi fira da wata da gida rediyo ne da nan Kaduna na ji da kafin kama ku ba su fira da shi suka faɗa wannan tsarin eh ta ji da ni da yasa to Allah dai kida ga kokari da kuma Allah ya saka mu da alheri Allah sa su koyi da shi dai.
To amin Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka da kuma gudunmuwar da ka bayar. Bar mu je Lagos. Wani ne akan layi daga Lagos?
Hello, Masaudu ne da kamar Mace.
To Malam Masaudu muna jin ka, ta wace hanya kake ganin masu karfi za su taimaka marasa karfi?
Eh, hanyar da za a taimaka marasa karfi shine a rika biya musu kuɗin makaranta kamar yanda Adan Zango ne din nan. Idan ana ci daukar nauyin karatun talaka to lalle a za a taimaka talaka. Kuma zai san cewa lalle ana yi da shi in ba ta wannan hanyar ba wani abu da za a yi wa talaka wanda zai san ana yi da shi.
To masha Allah.
Shawara da zan bayar kenan.
To Masudu mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka kira ka bayar. To jama'a layukan mu a buɗe suke za ku iya kira domin ku amsa mana wannan maudu'i namu na yau. To ga kira mun samu daga Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Liman Abubakar ne daga lafiya Nasarawa.
To Liman ta wace hanya kake ganin masu ƙarfi za su taimaka wa da ƙasa da su?
Hanyoyin suna da yawa.
Ba ni kaɗan na ji.
Sai dai wannan kalma ko kuma wannan da zango ya yi ƙalubale ne ga 'yan majalisunmu da kuma ainihin sanatocinmu. Su ne da wa'ina abubuwan ya fi dacewa da su yi. Sai ga shi wanda yake shan gumin shi. Yake fama da hanyoyin da zai samu shi ne wannan aiki.
To baka ganin ana magana ne kan cewa ba sai ma an dogara da zaɓen shugabanni ba a cikin jama'a cikin al'umma wanda ya fi wani karfi zai iya taimaka masa da haka da haka za ga an kai gagaci?
Haka ne, wanda ya fi wani karfi zai iya taimaka, amma su ne wanda suke samu a cikin haƙƙinmu, su ne wanda ya kamata su yi su kawo nasu guduba.
To Mallima Abubakar, mun gode da wannan kira da kai, bari mu je Filato. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, kuna magana da Mallam Yawale ne daga Dangi.
To Mallam Yawale,
kuma kuma kanan jar Filato Nigeria.
To Mallam Yawale, muna sauraron ka. Ta wace hanya kake gani?
A gaskiya abin da Adam Zango yayi, gaskiya ba abin da zamu gaya masa sai dai Allah ya saka da alheri.
To wani kira zaka yi da sauran jarumai da
duk mai kishi wanda Allah ya wadata shi, sai wace mu taimaka mana kasa da shi. Yan wakan na ga zai taimaka wa marayu, sannan kuma wanda ba su da iyaye zai dauke musu kewa, tare da fatan Allah ya sa ku tashi lafiya.
To Mallam Yawale, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar. To jama'a, laikan mabuɗe suke da ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abin da muke son ji da ku shine ta wace hanya masu ƙarfi za su taimaka wa marasa ƙarfi. Wai na ce mai ƙarfi ba wai mai wato mai hannu da shuni ba. Wato kowane mutum dai Allah ya san in kana ɗan ƙarfi ko kana da wani abu da kafi wani, ta wace hanya za a bi domin a taimaka wa, ya za ma ka taimaka na ƙasa da kai. Muna son ji gare ku, ga kuma kira ya ƙara shigowa daga Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Ayuba ne daga Nasarawa.
To Mallam Ayuba, muna sauraron ka, ta yaya za a yi mutane masu wanda kafi wani ka taimaka wa na ƙasa da kai?
Gaskiya dangane da abin da zan gwada, gaskiya ƙoƙarta shawarar ne zan ba shi, ko da zai sake yi wani nan gaba sai haɗa kai da yan siyasa ba. Shawarar zan ba shi.
To Mallam Ayuba, mun gode da wannan kira da kai, ka faɗi kuma ra'ayinka. Masha Allah. To jama'a, laikan mabuɗe suke za ku kira domin mu ji daga gare ku har yanzu. Maudu'inmu ne yau shine ta wace hanya masu ƙarfi za su taimakawa da na ƙasa da su. Wato mai ƙarfi ba dole sai mai kuɗi ba ko mai mulki ba. Zai iya zamto kana zaune kai ɗan kasuwa ne, kana da ƙarfi kuma kana da hali wanda ka wuce wani, to ta yaya za ka yi ka taimaka masa wannan na ƙasa da kan? To ga ka kira daga Kebbi. Wane ne akan layi da Kebbi? To Umar Halidu, muna sauraron ka, ta wace hanya za ka yi taimakawa na ƙasa da kai?
To gaskiya wannan al'amari da izan wayoyi, gaskiya abin aliki ne sosai, kuma ya kamata gaskiya masu kuɗi ne da ya mallaki ne su yi kokari sosai da shi dangane da taimakawa ƴan makarantarmu da sauran ƙasari don a samu cigaba. A daina bari don kawai ana cewa ana fita da gwamnati ba ta taimakawa, amma ga masu kuɗi a gare mu ba ta taimakawa. Haka wannan yana da kyau sosai sosai, kuma muna godiya ga VOA akan wannan yadda suke ba mu na ba da ra'ayinmu.
To Mallam Umar, mun gode kwarai da gaske da wannan kira kai ma da ke. To bari mu je Kano. Wane ne daga Kano? Wane ne tukunna? Sunan malamin daga Kano?
Sharu ne daga Kano. Sharu daga Kano.
To Mallam Sharu, ta wace hanya mutane za su iya taimaka na ƙasa da su?
Yawwa, kamar buɗe ayyuka haka, empowerment ɗin nan, kamar su ɗan dinga taimakawa jama'a,
na ƙara musu ƙarfin gwiwa,
ta taimaka musu da sana'o'i ɗan jari haka da sauransu, shi ne saboda halin da jama'a suke ciki a yanzu. Shi kansa shugaba shi ma ya tsaya ya tsayin daka a abin nan a taimaka.
To Mallam Sharu, to mun gode maka da wannan kira da kai, kuma ka faɗi ra'ayinka. To a tashi huta lafiya. To masu sauraro, da kiran shiru mu kawo ƙarshen ɗagawayenmu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku layi, ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 6. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar shirya gasar ƙwallon kafar La Liga ta ƙasar Spain ta tabbatar da cewa za ta gabatar da ƙarar ƙalubalantar ranar da aka sake shata babbar gwabzawa tsakanin ƙungiyoyin Barcelona da Real Madrid a ranar 18 ga watan Disamba. Hukumar ƙwallon ƙasar ta Spain ita ce ta ba da sanarwar sabuwar ranar da za a yi fafatawar a jiya Laraba, bayan ƙungiyoyin biyu sun ci mai yarjejeniya sakamakon ɗage wasan a ranar da aka tsara tun farko saboda zanga-zangar neman 'yancin cin gashin kai na Catalonia da ya rikide zuwa tashin hankali. hukumar ta La Liga ita ce ta bada shawarar dage buga wasan a lokacin da aka tsara, to amma ita ta buƙaci a buga wasan ne a ranar 4 ga watan Disamba. La Liga ta kafa hujja ne da dokokin dage lokacin wasa da suka yi tanadin sake shata wani lokaci ba mai tsawo ba, kamar 18 ga watan Disamba, tana mai cewa kungiyoyi ba su da hurumin tsaye da ranar buga wasa. Kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan ta kasar Italiya da kuma Manchester United ta kasar Ingila sun zuba taron zauracin tsohon tauraron dan wasan kasar Jamus Thomas Muller, wanda ya rasa matsayinsa na mai so buga ƙwallo a kungiyarsa ta Bayern Munich. Wata jaridar wasannin kasar Jamus mai suna Kika ta ruwaito cewa Muller, mai shekaru 30, ya fi kasancewa a benci a wannan kakar wasannin, sakamakon koci Niko Kovac ya fi ra'ayin Philip Coutinho a bagiren na Muller. To sai dai tuni da kungiyoyin biyu, wato Inter Milan da kuma United, suka nuna sha'awar sayan dan wasan da zaran an bude kasuwar cefanen yan wasa. Duk da yake Mula ya ce a yanzu yana mai da hankali ne a taka ledarsa a kungiyarsa ta Bayern. A Najeriya, ministan lamuran wasanni da matasa Sunday Dare ya amince da mayar da kudaden da hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta aikawa ta kurarta ta Najeriya. A shekara ta 2017 ne hukumar ta duniya sai kuskuren aiki wa Najeriya dala Amurka 150,000 a maimakon 10,015 domin bunƙasa sha'anin wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a Najeriya. To sai dai a maimakon mayar da ƙarin kuɗaɗen da aka yi kuskuren turowa, sai jami'ai a wannan lokacin suka yi wa tanda abinsu. A can baya dai tsohon ministan wasanni Solomon Dalon ya yi ƙirarin mayar da rabin kuɗin da aka yi a ringizonsu. To amma kuma ita hukumar ta wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta ce ta sami ɗan kuɗi kalilan daga Najeriya da bata bayyana adadinsu ba daga cikin kuɗaɗen da ta yi a ringizonsu ga Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida Murtala, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga Aisha ta damu da takaitattun labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yi alawadai da hare-haren da Turkiya ke kaiwa kan Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya, kuma hanyar da hukumomin Ankara suka ɗauka ba mai ɓullewa ba ce, bayan yarjejeniyar da Amurka ta ƙulla da Rasha a yin aiki tare wajen yin sintiri a yankin. Turkiya dai ta sanya mu cikin mawuyacin hali, a cewar Esper, a lokacin da yake jawabi a gaban mahalarta taron kafa asusun tallafawa tsofaffin sojan Jamus da aka shirya kamun a soma babban taron NATO a birnin Brussels a yau Alhamis. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta bayyana a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya yi matukar goyon bayan matakin da wani rukunin 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazanjiya suka ɗauka na kutsawa cikin ɗakin da ake zaman gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban a jiya, abin da ya dakatar da binciken na tsawon sa'o'i 5. Kasashen Pakistan da India a yau Alhamis sun rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar bude kan iyaka domin tsallakawa ga Indiyawa masu addinin Sikh da ke ziyartar ɗaya daga cikin muhimman guraren ibadarsu a Pakistan. Wannan haɗin gwiwa na kasashen biyu da ke adawa da juna a yankin kudancin nahiyar Asiya yana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka da kusancin al'adu da zamantakewa ke ƙara taɓarɓarewa. Joshua Wong, matashin nan ɗan shekaru 23 da haihuwa mai jagorantar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ake yi a Hong Kong, ya faɗa a yau Alhamis cewa shi ne kaɗai ɗan takarar zaɓen shugabancin gunduma da ake shirin yi da aka hana tsayawa takara. Wong da ya ƙi gani ya tsaya a gaban harabar ginin majalisar dokokin birnin a yau Alhamis.
To madalla, da takaitattun labaran mu ka ƙarshen shirin namu ne, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za a iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azri ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu tayo malama Zainab Abdulrahman. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.